The U.S. diplomatic mission in Nigeria has a long-standing commitment to promoting gender equality and women's empowerment.
Mr. Al Brown, da ke zama mukaddashin babban jami'in diplomasiyar Amurka a Nigeria kenan, ke jagoranta wani taron samar da daidaito da kuma duba yadda za a karfafa mata, kana da yadda 'yan jaridu ke ba da rahotanni akan abin da ya shafi mata, musamman waɗanda ke riƙe da makaman gwamnati ko kuma suke siyasa. Mr. Brown ya ce wani rahoton wata cibiya mai bincike kan samar da ci gaba a Najeriya ya nuna yadda kafafen labaran Najeriya ke nuna bambanci ko cin fuska ga mata da aka nada kan mukamman gwamnati. Mr. Brown na mai cewar dudu dufa ƙasa da kashi shida ne kacal matan da ke rike da ko dai mukamman siyasa ko kuma mukamai na hukumomin gwamnati.
Women represent less than 6% of elected and politically appointed officials.
Hassan A. Karofi jami'i ne a cibiyar da ta gudanar da wannan bincike.
Wannan bincike da muka yi wata tare muna yi mun kalli rahoto na 'yan jaridu a Najeriya musamman akan mata wanda aka nada a mukamai da kuma maza wanda aka nada a mukamai wanda aka cire a ƙasa kenan. Sannan a jihohi mun kalli mata wanda suke kan kujerunsu da maza wanda ke kan kujerunsu, muka tattauna da su mu fahimci yadda su 'yan jaridu suke yin rahoto akan mata. Abinda muka gano shine 'yan jaridu a Najeriya akwai bambanci. Zaka ga ita mace wanda take kan mukami idan aka cire ta, zaga labaran ya bada hankali akan ita 'yar wace ce, matar wace ce, dan kamar shi namiji wanda za a rika nuna kauci ya kamar ya cancanci ya zama a wurin ko kuma an cire shi ne saboda wata rigima tsakanin shi da wasu manya ko kuma dalilan da aka bambanta su. Ita ana mata kallon mace ce, wasu zaka ga suna ma maganan kyakkyawa ce ko kuma yar wane ce, shi kuma su kuma maza ana nuna kamar sun cancanta. To zaka ga irin wannan da yawa ba a yi wa mata adalci wajen yadda ake 'yan jaridu a Najeriya suke rahoto a kansu.
Ta wace fuska ne mutane musamman suke ganin jinsin mata a cikin al'amuran na shugabanci?
Al'adunmu zaka ga ita mace, misali a binciken da muka gano, zaka ga mata wanda suke kan mukamai suna samun matsala idan an tashi aiki. Kamar zaka ga ba za a iya zuwa gidansu ba a yi mitin da su, yadda su maza wanda suke kan mukamai za a iya binsu gida a yi mitin da su. Misali wata kwamishina ta ce ta yi rigima sosai da mijinta idan famsek ɗinta ko ma'aikatanta suka bi ta gida bayan an tashi aiki. Wasu kuma matan zaka ga mitin a Najeriya zaka ga ana yin shi karfe 1 dare, karfe 2 dare, ana yin taro da a yanke hukunce wanda su ba sa wuri domin mazan su ba za su bar su fita ba. To mun samu irin waɗannan da yawa, wannan ya kawo kenan cewa ba za su iya bada gudunmawa da ya kamata ba kamar yadda maza za su bada, wanda kuma matsala ne. Matsayin mace tana kan mukami, an ba ta dauki haƙƙi, ya kamata ta iya gudanar da shi koda tana da aure koda ba ta da aure. Amma mun fahimci cewa al'adu da kuma matsayin da ake ba mata yana shafan iyawan tafiyar da wannan aiki da amana da aka ba su.
Taron dai ya tattaro ƙwararru masana da wane da wane kenan a cikin aikin jarida a Najeriya.
Ke sunana Ladi Balani ce, tsohuwar shugaban kungiyar mata 'yan jarida ta Najeriya.
Kamar wani kalubale ne mata 'yan jarida suke fuskanta a Najeriya?
Mata 'yan jarida gaskiya suna fuskantar damuwoyi daban-daban a wajen fannin ayyukansu. Daya, ana nuna bambanci a wajen aiki, kuma ko sun fita aiki ma suna fuskantar wannan bambanci daga wajen aikin su har da inda suke je su yi aiki a waje. Nufina kamar inda suke aiki, inda aka doke su aiki kamar gidan jarida, suna fuskantar discrimination, harassment and meeting. Gaskiya matan jarida suna fuskantar damuwoyi daban-daban, daga wariya, daga nuna bambanci, har ma sexual harassment.
To kowane martani 'yan jaridun Najeriya za su mayar? Mr. Chris Isunazo, shi a shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya, wato NUJ.
For us in the NUJ, there is nothing like segregation.
Yace mu a kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya babu wani abu mai kama da nuna bambanci. A tsawon lokaci muna tsara shirye-shirye kan bayar da rahotanni akan abin da ya shafi jinsuna. Kuma in aka ce jinsi, ba kadai ana nufin mata ko maza ba ne. A'a, ana magana ne akan bil'adama da ma jagororin kafafen sadarwa, dangane da bukatar da ke akwai na samar da daidaito wajen yadda za a ke duban labari don cike wannan gibi.
To ensure that we bridge the gap.
Mr. Chris Isunazo, shugaban 'yan jaridun Najeriya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.